This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ma sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma kuna iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad da Lol da kuma Niya. Kuna kuma iya kama mu a duk lokacin da kuke bukata kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, Usman Kabara ne a shirin mu na safi wanda kuma ina tare da Sahabu Imam Aliyu daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kafin mu tsunduma cikin shirin, ga Sahabu da kanun labarin duniya.
Shugabannin kasashe hudu dake yammacin Afirka sun yi ko za su tattaki zuwa Burkina Faso da zammar warware rikicin siyasar da kasar ta fada ciki sakamakon juyin mulki da sojoji suka ayyana makon jiya. Musulmi fiye da miliyan 2 ne suka hallara a kasar Saudiya domin fara aikin hajjin bana. Jiya talata Papa Roma Francis zai iso nan Amurka domin ziyara aiki na kusan mako daya da zai shiga tarihi.
To muna godiya, sannan kuma zamu ji cewa an yi jana'izar alhazan da suka rusu sakamakon faduwar kugiyar daukan kaya ta gine-gine a kasa mai tsarki ciki har da ɗan Najeriya guda 6.
Mun yi bakin cikin rasuwarsu, mun yi musu murna akan kikkiawar mutuwar da muke zaton cewa Allah zai musu masauki.
To sai mu ce Allah ya ji kansu. Sai kuma an bukaci mahajjatan Najeriya da su kara kwana daya a Mina a can Saudiya din. Sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu kuma Amir Alhaji na bana ya faɗa
dan saboda wannan cinkoson da ake yi a taho gaba daya, a ce za a zo ko zuwa tawaful ifada ko kuma kai za a dawo Makka a shigo a zauna, yana haddasa shi mahadari.
Haka kuma za ku ji yadda abin yake a ziyarar da Papa Roma Francis ya kawo nan Amurka, amma duk sai mun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugabannin kasashe hudu da ke cikin kungiyar ECOWAS za su yi tattaki zuwa Burkina Faso da zammar warware rikicin siyasar da kasar ta shiga bayan juyin mulkin da soja suka ayyana a makon jiya. Amaricin jiya talata ce yake sa ran shugabannin kasashen Senegal da Togo da Benin da kuma Najeriya suka yi balaguro zuwa Wagadugu domin shawarwari na maida mulki hannun farar hula da sojojin tsaro a fadar shugaban kasa suka ayyana. Madugun sojojin da suka yi juyin mulkin janar Gilbert Diendere ya ce zai mika mulki a da zarar kungiyar ECOWAS ta bukaci ya yi haka. Waɗanda shugabannin kasashe da suke cikin kungiyar suka yi taro na musamman kan wannan rikici a Abuja, Najeriya jiya talata. Jakadan Faransa Gilbert Thibault ya faɗa ta shafin Twitter cewa an sako shugaban Burkina Faso na wucin gadi Michael Kafando, kuma bisa dukkan alamu yana tare ko kuma yana hannun hukumomin kasar Faransa a can. A halin da ake ci kuma ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta shawarci Amurkawa da ke Burkina Faso su fita daga kasar saboda wasu dalilan tsaro da bata fayyace ba. Ta kuma shawarci Amurka kada su yi balaguro zuwa kasar. Ana zaman ɗan a birnin Wagadugu tun bayan da sojojin kasar suka fantsama cikin birnin suka ce suna shirin sarandar sojojin da suka ayyana juyin mulki.
Musulmi fiye da miliyan 2 ne suka hallara a kasar Saudi Arabia domin yin aikin hajjin bana. Yau ne ake hawan Arfa, inda musulmi miliyan 2 zuwa 3 suke hallara da addu'o'i da kuma ibada a hawan Arfa. Tun farko musulmi za su yi dawafi suna kewaye ɗakin Ka'aba, ginin da mabiya addinin Musulunci a duniya suke fuskanta a duk lokacin da suke sallah. Hajji yana ɗaya daga cikin shika-shikan Musulunci idan musulmi yana da hali aƙalla sau ɗaya a rayuwarsa. Sauran shika-shikan Musulunci sun haɗa da imani da Allah da Annabi Muhammadu manzansa na ƙarshe da kuma fidda zakka da kuma azumi cikin watan Ramadana da kuma sallah biyar. Ga musulmi masu yawa, zuwa hajji yana ɗaya daga cikin muhimman nasarori a rayuwarsu. Hadarin da aka samu na kugiyar daukar kaya ta gine-gine da ya auku a farkon watan nan a Ka'aba, har mutane 109 suka halaka bisa ya fado a kan mahajjata. Aƙalla wasu guda 400 suka jikkata. A Arfan ne Annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi hudubarsa ta ƙarshe shekaru 2400 da suka wuce.
Ina ji shekaru 1000 ko 400 da suka wuce. Jiya talata Papa Roma Francis ya iso nan Amerika. Ya sauka ta jiragen sama na mayakan Amerika da ake kira Andros da ke jihar Maryland ba nisa daga nan birnin Washington. Cikin waɗanda suka tarbe shi har da shugaban Amerika Barack Obama da uwar gidansa Michelle da ƴaƴansu da kuma sauran manyan jami'an gwamnati da na cocin Catholic. Daruruwan mabiya ɗariƙarsa ne suke ta ambatonsa Pope Francis da isowarsa. Daga nan jerin gwanon motoci da suka ɗauki baƙon zuwa masauƙinsa da inda gungun jama'a suka hallara suna masa marhabin lale a nan birnin Washington. Yaran makaranta da manya da sowa suna ɗauki da tutocin Fadar Vatican da ta Amurka da ta ƙasar Argentina ƙasar da Papa Roman ya fito. Yaya da zangon farko a nan Washington a ziyarar da za ta kai shi manyan birane uku da ke gabashin Amurka da suka haɗa da New York da kuma Philadelphia. Papa Roma Francis ya zo Amurka ne kai tsaye daga Cuba inda ya kai ziyarar aiki ta kwanaki hudu, ƙasar da ya taka muhimmiyar rawa ta bayan fage na sake farfaro da hulɗar diplomasiya tsakaninta da Amurka. Yau Laraba shugaba Obama zai karɓi baƙuncin Papa Roma a fadar White House. Shugabannin biyu sun yi haɗuwarsu ta farko ne a cikin watan Maris na shekara ta 2014 a fadar Vatican. An gayyaci Papa Roma Francis ya yi jawabi a zaman haɗin gwiwa na Majalisun Dokokin Amurka ranar Alhamis, sannan zai yi jawabi ga babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya a New York ranar Juma'a. Ana tsaron Papa Roma Francis zai yi tattaki zuwa birnin Philadelphia inda za a yi muhimmin taro domin iyali na duniya ƙarƙashin laimar majami'ar da yake jagoranci. A jawabin da zai gabatar ana jin zai fi mai da hankali ne kan sukar tsarin jare hujja da caccakar lamirin manyan ƙasashen duniya kan tashe-tashen hankula da suka mamaye duniya da kuma kira kan batun baƙin haure da ƴan gudun hijira da matsalar sakewar yanayi. A halin da ake ci kuma shugaban ƙasar China Xi Jinping ya fara ziyarar aiki a nan Amurka na tsawon mako ɗaya. Mr. Xi ya yi kira ga kan buƙatar inganta dangantaka tsakanin ƙasashen biyu domin ya taimaka wajen hana rikici ɓarkewa tsakaninsu wadda aukuwaraka, in ji Mr. Xi, zai kasance mummunar bala'i tsakanin ƙasashen. Mr. Xi ya furta hakan ne a birnin Seattle a jihar Washington a wani jawabi ga manyan ƴan kasuwar Amurka.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce sojojin Amurka da suka kware ta fuskar tsaro sun hakikance cewa Rasha ta tura jiragen yaki da wasu karikitanta ne zuwa Sham ko Syria domin kare dakarunta da tuni ta tura cikin kasar. Duk da haka sakatare Kerry ya faɗi haka a jiya Talata cewa har yanzu ba a tantance burin Rasha a Syria na lokaci mai tsawo ba. Ya ce idan Rasha tana haka ne domin ta bunƙasa martabarta a yankin gabas ta tsakiya, to ta fara sakar da bakin zare domin tana goyon bayan gwamnatin Syria wacce take aikata ba daidai ba. Rasha dai tana so ne ta taimaka wajen yaki da ƴan kungiyar ISIS kamar yadda tace, amma ta ki shiga rundunar taron dangi da Amurka take yi wa jagoranci wajen yaki da masu tsatsauran ra'ayin addini. Daga nan Mr. Kerry ya bayyana fatar cewa kasashen Rasha da Iran da wasu da ke kewaye da Syria sun shirya domin ganin an sami zaman lafiya a Syria. To, labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke Washington. An yi jana'izar alhazan da suka rasu sakamakon faɗowar ƙugiyar ɗaukar kaya ta gine-gine da ta yi a Maka, ciki har da 'yan Najeriya guda shida. Sannan an buƙaci alhazan Najeriya su ƙara kwana ɗaya a Mina. Ga wakilinmu Nasiru Adamu El-Hikaya da cikakken rahoton.
Dab da kaiwa ƙololuwar aikin hajji wato tsayuwa Alfa a Laraban nan, an yi jana'izar alhazan nan na Najeriya shida da hatsarin na'urar gini ya yi sanadiyar rasuwarsu a masallacin Kaaba cikin alhazai fiye da 100 na wasu ƙasashen duniya. Dama Sarki Salman na Saudiya ya yi alƙawarin ihsani riyal miliyan 1 a madadin taimako ga iyalan marigayan, wato wajajen naira miliyan 56 kenan ga kowane marigayi. Sheikh Tijjani Bala Kala Rawi yana cikin malamin da ke jagorantar addu'ar rahama ga marigayan.
Za ka yi baƙin cikin ka rabu da ɗan uwanka, za ka yi farin cikin ya yi kyakkyawar mutuwa, domin irin mutuwar da ake so Allah ya yi kiranka da manzon Allah, ka taho ka amsa kiran Allah, Allah ya karɓi ranka a gurin, to Allah ne zai maka masauki. Mun yi baƙin cikin rasuwarsu, mun yi musu murna akan kikkiawar mutuwar da muke zaton cewa Allah zai musu masauki.
Sheikh Tijjani, naga kuma wannan karafan waɗanda daya daga cikin suka faɗo har yanzu fa suna nan.
Ah, in suna nan za a bari ne? In mota ta hatsari aka ta kashe mutane, ai mota ce take zuwa tana diba su ta kai su asibiti.
A nasa bangaren jagoran kwamitin kula da aikin hajin bana sarkin Kano Sunusi Lamido Sunusi da ke aikin tallafawa alazan daga aljihunsa ya ce lokaci ya kusa da za a kai ga aikin ba tare da tallafin ko sisin kobo daga gwamnatin tarayya ba.
Maganar kuɗi akai na ce wannan abin da ya faru na bana ya kamace ya zama wani abin da ya zaburar da mu ba abin mai fishi bane. Ya nuna mana cewa ya kamata nan gaba gaba ɗaya ma a jina yanzu Hajj camp a Kano lokacin Saudu Bako ai da kudin da alhazai suka tara aka gina ba da kudin gwamnati aka gina ba saboda haka duk abubuwan nan za a yi da abin da alhazai suka tara
bana an ba da shawarin a zauna a yi kwana uku a zaman nan namuna kuma kai kanka ka ce za ka zauna da ƴan tawagarka ku yi wannan zama na tsawon kwana uku din nan shin wani ƙarin haske za ka yi kan wannan matakin
to na farko abinda su Saudi Arabia suka ce cewa suka yi rabin alhazanmu su tafi ranar 12 wasu rabi su tsaya su yi ranar 13 kuma cewa tafiya 12 da 13 wannan abu ne wanda yake tabbataccen shan Qur'ani faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi ce da in an taho ma rannan ban cikin ne zai tashi ba ba buɗe ma airport ba saboda garajen me ake yi mu muka ce za mu zauna shugabannin jihohi a roke su shugabanni su zauna zuwa 13 dan idan an ga duka mun tattara mun fita sai kowa ce zai fita wanda yake da larura ta rashin lafiya ko ta takura ya ga ya kamata ya tafi sai a bar shi tafi amma waɗanda za su iya zama su zauna su cigaba da zikiri cigaba da ibada su kare jifansu sannan a taho dan saboda wannan cinkoson da ake yi a taho gaba ɗaya a ce za a zo ko zuwa tawaful ifada ko kuma kawai za a dawo makka a shigo a zauna yana haddasa shi mahadari
abana ana tafka zafi a Saudiya da ya kai ma'aunin awun zafi 48 da hakan ke tilastawa alazai takaita zirga-zirga Nasura da Malika murar Amurka daga Makka
wayo kaina mutuwari gace ba ta fita kullu nafsin za'iqatul mauti ayar qur'ani ce duk san da na zo kan ayar nan ni sai na di mauce rigar nan dai mutuwa da zan yi wadana
to sai mu ce Allah ubangiji ya gafarta mu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya mu kuma ya kyautata ƙarshen mu to daga maganar aikin haji Malam Sahabu bari in dawo kanka kaga ga ziyarar da shi shugaban ɗariƙar Katolika Papa Roma Francis ya kawo tun jiya kuma yana nan Amurka me ka tsuntsunto mana ko me ka gano
a wani abu dai na daukar hankali shine cewa a tarihin ka lura cewa na kasar nan shekaru masu yawan gaske ban taba jin shugaban Amurka ya je maraftar wani shugaban wata kasa ba ma
har da mataimaki
balle a ce da shi da mataimakinsa da iyalansu baki ɗaya sun hada sun je maraftar Francis mutum ne da Allah ya yi shi kusan za a ce yana da farin jini yana da karbuwa wajen jama'a a cikin ɗariƙarsa da ma wajen ɗariƙarsa to kuma in ka ga yadda jama'a suke cicirindo da dokin ganinsa da sauransu yana da ban sha'awa kuma ban sani ba wataƙila wani Papa Roman ya taɓa jawabi ga zaman haɗin gwiwa na majalisun dokokin Amurka ga shi zai yi jawabi a majalisar ɗinkin duniya
Saboda ma ai abinda nake son tambaye ka musamman zaka ga mutane suna yawan maganar cewa yana sa baki a irin siyasar duniya da sulhuntawa da yana ɗaya daga cikin abubuwan da mutane suke ganin yana da kima sosai akai
ba shakka ga ba wannan da ke rashin jituwa tsakanin Amurka da Cuba fiye da shekaru 50 ya taimaka an sasanta gashi ya tsoma bakin sa cikin harkar bakin haure da ƴan gudun hijiran nan yace a taimaka musu a Turai ga batun ya yake da suna
ga
batun sake wani yanayi
dumamar yanayi
wadda a nan magana ce mai sarƙaƙiya a siyasar Amurka tuni ma wasu ƴan majalisar dokokin Amurka wanda suka ce ƴan katolika ne suka ce ba za su mahalarci jawabin da zai ba saboda ya sa bakinsa cikin harkar siyasa su ko kuma harkar dumamar yanayi wai wannan ba harkarsa bane wannan ba harkar malaman addini bane
akwai wani abu ma da ya dan dauki hankalin mutane ƴar motar da ai zo din
nan ƴar karamar motar sannan
kan wannan da aka dan tare shi ana ga yanayin matsayinsa a duniya da sai kashe ciki
ya rage irin sarautar da ake dangantawa da wannan shugabanci saboda aka ce amma fadar Vatican din ya kaura daga inda babbar fadar take
inda
karagar take ya koma wani gefe daya lokacin da aka zabe shi shi ya dauje kansa da kansa ya je biya kudin hotel da kansa da sauransu saboda haka
ya fito da takawar fiye da mulkin ke
ba shakka yace shi aikin sa aiki ne na masu wa'azi da taimakawa marasa ƙarfi saboda haka bai da lokacin nishadi da jin dadi da sauransu dama aikin da aka zabe su kenan yace
to a jaridan ce kana ga wannan ziyarar tashi wata babbar fa'ida Amurka za ta samu ita
to akwai wanda suke gani zuwan sa zai taimakawa irin aƙidoji da burorin shugaban Amurka Barack Obama musamman a bangaren sakewar yanayi da kuma wannan a siyasar Amurka bana in ka lura batun marasa ƙarfi yadda ake yi masu wannan tsari na jare hujja ko kuma masu ƙarfi suke dada ƙarfi marasa ƙarfi suke dada zama talakawa da sauransu
kashin dankali
yawa kashin dankali ake cewa to ka san in ka lura me zan ce masa wannan magana tana da tsanani a nan Amurka in ka lura tare bakan jami'i ko kuma tare bakan ƙasar ma baki daya kan wannan batu kuma duk duniya ma batu da ake yi kenan saboda haka wannan magana da zai yi tana da karbuwa sosai sosai a wani bangaren Amurka a gefe dai kuma akwai masu suka sa suna cewa ya nuna alamar cewa shi dan gurguzu ne
wasu ma suna cewa yana da sassaucin ra'ayi musamman akan irin waɗannan abubuwan da suke faruwa a duniya musamman kamar matsalar zaka ji an ce maganar masu ciki masu wane ne
ya kamata ka san matsayin dariƙar sa game da maganan zubda ciki maganan kashe aure da zancen maganan karbar yan luwadi da sauransu to wannan a majami'ar sa kansa yanzu wannan ya so mu zama matsala gare shi saboda masu ra'ayin riƙau sun koma gefe guda suna shirin kalubalantar sa
da masu sun mai fa ko suna tunanin ko yanzu su ji ko zai yi maganar anan
watakila shi dai kaga matsayin sa yadda take
wasu kafafe da na gani yana daidai da cin abin da ake tunanin shin zai yi magana akai ko ba zai ba
to dai kenan kuma biyu ka san mu abin da ya raba irin waɗannan majami'u na dare na Krista da kuma majami'un Krista kasashen Afirka waɗanda ba su da sassauci zancen maganan yan luwadi da madugo wannan bai da karbuwa
ba ma abin magana bane
a kasashen Afirka yawa wannan ya kawo rarrabuwar kawura tsakanin majami'un Krista masu yawan gaske an samu rarrabuwa tsakanin su ainin
haka to sai mu ce Allah ya sa mu dace kuma ya bada sa'a
amin
yawa to daga nan kuma bari mu dan fara da wannan kar amanta ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC
banga abin da ya saba ce zaben kananan hukumomi wanda an ka saba yi kakin ai zabe na kasa a ce oh yanzu ba za a yin su ba sai an yi zaben shugaban kasa
to wannan fa yana daga cikin abin da zamu ji na taron da aka tashi baran-baran a jamhuriyar Niger in an jima a shirin mu na hantsi in Allah ya kai mu yanzu ga shirin mu na gaba
demokradiya a yau
cikin shirin za mu duba tasirin gurfanar da shugaban majalisar dattijan Najeriya a gaban shari'a. Jama'a masu sauraro masu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Batun a gurfanar da shugaban majalisar dattijan Najeriya baya cikin ajandar shirin nan amma sai muka ga ra'ayin wani tsohon abokin aikin mu da ma na wasu ƴan Najeriya ciki har da magoya bayan Bukola Sarakin. Suna nuni kamar ana yi wa Bukola Saraki bita da kulli saboda ya zama shugaban majalisar dattijai sabanin abin da jam'iyyarsu ta APC da ma shugaba Buhari suke so. Ba za ku kasa jin cewa fadar shugaban Najeriya ta nesanta kanta da wannan batu. Kuma dan bincike da muka gudanar da alamar fadan tsakanin Dr. Bukola Saraki ne da jami'an tsaro. Kuma kamar yadda su jami'an tsaron suke zargin shi Bukola ne ya tsokano fada tsakanin su. Ga yar shifidar da Madina Dauda ta hada mana.
Koda yake Bukola Saraki ya bayyana a gaban kotun bayan ya nemi kaucewa inda ya je kotuna biyu domin neman kariya da kotun tarayya da kuma kotun daukaka kara saboda a hana shi bayyana amma kokarin sa ya ci tura magoya bayan sa da suka cika kotun sun kira siyasa da kokarin ganin bayan sa daga wajen wasu jigajigan ƴan jam'iyyar APC mai mulkin kasa Ibrahim Tukur El Sudi shine mai baiwa Bukola Saraki shawara a harkar shari'a da kundin tsarin mulki
shine kadai yayi gwamna daga shekara 2003 zuwa yanzu me yasa ba gurfanar da sauran gwamnonin ba ko kuma shi kadai ne mai laifi ko ake tuhuma da laifi mun yadda kotu tana da hujja amma maganar ita ce bata bi ka'ida ba a tsarin wato laifuffuka na Court of Conduct Tribunal idan kai laifi za a same ka a ce ga laifin da kai idan ka yadda cewar eh lalle nayi laifi ka rubuta a rubuce shikenan ba za a kai ka tribunal ba an yi hakan ga Olusola Saraki ba yi haka ba
Sanatoci 20 da 'yan majalisar wakilai da dama ne suka mara wa shugaban majalisar Bukola Saraki baya a lokacin da ya bayyana a kotun cikin su har da tsohon gwamnan jihar Sokoto sanata maga takaddawa mako
mun masarakiya eh masarakiya matsayin shugaban Najeriya wanda ke da hakkin a bashi dama a saurare shi don a fahimci me ya gaskiya me ya zalunci a ciki
menene tasirin gurfanar da Bukola Saraki ga harkar mulki da demokradiya a Najeriya tambayar da muka yi wa Dr. Said Ahmed Dukawa na jami'ar Bayero ta Kano kenan
a bangaren shari'a yana nuni da cewar akwai wasu alƙalan da sun shirya a samar da canji a yadda ake tafi da shugabanci a Najeriya amma kuma akwai alƙalan da ba su shirya wannan canjin ba waɗancan sun nuna ba sani ba sabo duk da girman kujerarsa da taimaka gingirin ba wajen su neme shi ya gurfana waɗannan kuma sun san ba shi da kariya liga kariya na daga gurfana gaban kotu amma sun nemi su hana gurfana gaban kotu sannan a mataki na wato majalisar dokoki ko majalisun gaba daya alamu ne na cewar 'yan majalisa ba su shirya wa canji ba a Najeriya ba su shirya wa yaƙi da rashawa da cin hanci ba domin in dai suna son su bi shugabanci na gwada misali ya kamata a ce a matsayinsu na masu yin doka su ne farkon waɗanda za su bi doka don haka wannan shure-shuren da yi na baya son ya je gaban kotun tsarin ma'aikata ya kare kansa alamu ne na cewar suna son a ci gaba da shugabanci irin na baya wanda kawai doka da oda za ta tsaya akan mai rauni kuma idan kai ka cika ta da kai lalle kada a taba ka amma an taba ka kana da hanya 100 da za ka bi ka takubuce ka kiyarda saboda haka wannan kenan sannan a mataki na uku nazartarwa yanda kada shugaban ƙasa ta nuna cewa duk tsuntsun da ke ja ruwa ya je can ruwa ya doke shi to sun nuna fada shugaban ƙasa sun nuna a shige suke da canja yadda tsarin shugabanci yake a Najeriya maganar rashawa da cin hancin da shugaba Buhari yake magana a shirye suke da za su tsaya a kanta ko da wa ta shafa don haka abinda 'yan Najeriya ya kamata su mai da hankali a kai shine duk wanda yake a shirye da a samar da gyara a Najeriya a bashi dukkan goyon bayan da ya kamata wanda duk kuma inuna yana kuskunda baya son canji a Najeriya to a san matakan da za a ɗauka a kansu na doka ko a sa ido a kan motsinsu
Dr. Dukawa akwai waɗanda wannan kotu da ke cewa a shirye suke su yaƙi cin hanci da rashawa akwai waɗanda suke ganin cewa wannan kotun watakila ingiza ta aka yi ma'ana akwai waɗanda suke gani shi shugaban majalisar dattijai bai shiri da waɗansu ne bai shiri da jam'iyya saboda yadda aka yi zama shugaban majalisar dattijai bai shiri da bangaren zattasuwa saboda wannan batu shi yasa ake amfani da wannan kotun in ba haka ba dan mai laifi da shekaru 13 da suka wuce ko kotun nan ina take sai yanzu za ta fara tuhumarsa
wato abin da ya kamata mutane su mai da hankali kullum shine idan aka ce ga wani ya aikata laifi to babban abin da za a fara mai da hankali ya kare kansa daga wannan laifin shine mataki na farko alabashi in wani yana da tambaya nan garin yaya aka gano shi shikenan yaso sai ije yi amma duk wani kokari na alfaƙwale-ƙwaƙwalen dan me kaza dan me ba kaza ba wato irin abin nan ne da Bahaushe yake cewa ai na shiga ne dan dauka ba ta ba ta fidda barawo na ɗaya dai laifi bai taɓa zama ya tashi daga laifi ba matsayinsa ne yake komai tsawonsa haka masana doka suka gaya mana komai tsawon lokaci inda mutum ya yi laifi yana nan a laifi. Na biyu, dole wanda aka kama da laifi shi za a yi maganarsa, ba a dinka tunanin ai akwai waɗansu ma da yawa don me za a fara da wani, don me ba za a fara duka a lokaci ɗaya ba. Kowace nasa laifin in ya bayyana shi za a fara bincika har sai ya kubuta. Saboda haka duk wannan kama-kaman wajibi ne a ce tashin farko ya fahimci cewa ba shi da riga kariya, don haka ya fara zuwa ya kare kansa. To idan ya kare kansa, idan akwai wani abu a hanya wanda ba daidai ba, to sai ya ji ba haƙƙinsa wanda aka yi masa ba daidai ba.
Dr. Lukawa, wace irin fasara za ku baiwa irin wannan tawaga da taraka shi shugaban majalisar dattijai, ƴan majalisa aka ce 50 suka rufa masa ba tafiya wannan shari'a?
Ma'ana suna goyon bayansa ko daidai yake ko ba a kan daidai ba. Ma'ana suna da wata fargaba na cewar kada fa a je a tabbatar masa da laifin nan, kila su ma suna da irinsa ruwan ice su. Saboda haka su fara tsirar da shi ba dan shi din ba, amma dan su kila su ma su sha kari akan bayanin da ne maka tun farko. Cewar suna nuna sufa maganar yaƙi da rashawa da cin hanci ba su shirya ba. Sufa maganar canja tsarin salon shugabanci na Najeriya ta yadda kullum na ƙasa ne zai bi doka, na sama kuma da iceta da kai shi doka ba za ta hau kansa ba. Su ba su shirya a canja wannan tsarin ba.
Baka gani suna ganin cewa wataƙila ana musu katsalandan ne a bangaren majalisa, inda su ma suke cin gashin kansu, suna gani wataƙila da hannun bangaren zattasuwa a wannan matsala da shi Bukola Sarake shiga, shi yasa suka rufa masa baya.
Sai dai su ƙaƙaru wannan, amma ba su da hujja da za su nuna duniya cewar ga hannun shugaban ƙasa ko fadar shugaban ƙasa a ciki. Sannan kuma aikin kotu ne ba zai yiwu don ta yi kawai a ce ta yi katsalandan aikin abin nan ba.
Na tuna lokacin da EFCC ta gayyaci uwar gidansa, nan ma wasu na ita ba senata ba ce, ita ba zaɓaɓɓiya ba ce, ba wanda ya zaɓe ta, amma zaɓaɓɓun senatoci suna daga cikin waɗanda suka rufa mata baya zuwa ita hukumar EFCC.
Duk kuskure ne a siyasance, domin sun maida kansu kamar 'yan banga.
Masu haro da wannan fashin bakin Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako, sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Madina Dauda da Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da kuma Kiba Hiro Diodone wadda ya daidaita sautin shirin, a nan ni sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
To kafin mu karkare, bari mu je ga sahabu mu sake jin takaitattun labaran duniya.
Sakamakon ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a da kamfanin Gallup da ya shahara wajen gudanar da ƙuri'ar ya nuna cewa kashi 60 cikin 100 na Amurkawa sun ce za su zaɓi ɗan takarar shugabancin Amurka Musulmi wadda ya cancanta, mataki da ya saba matsayin ƴan takarar da suke kan gaba na jam'iyyar Republican a zaɓen da za a yi a baɗi. Kamfanin Gallup ya gudanar da wannan ƙuri'ar ce cikin watan Yuni, inda ya tambayi masu zaɓe ko za su amince da ɗan takarar da yake bin ɗariƙar Katolika ko ba Yahude ko ɗan ɗariƙar Mormon wata ɗariƙar addinin Kirista da ƴan bishara ko Musulmi ko ma wani mutumin da bai yarda da Allah ba. Ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'ar ya nuna goyon baya, ko kuma ta nuna goyon baya ga waɗannan rukunoni mabiya daga kashi 93 cikin 100 ga mabiya ɗariƙar Katolika zuwa 58 cikin 100 ga waɗanda ba su ma yarda da Allah ba.
To muna godiya. Kafin mu karkare ta'aziyya ta muke daga nan sashen Hausa na murya Amurka na ga Alhaji Badru Mai Gonjo a kasuwar Jimeta a Yola Adama saboda rasuwar mahaifinsa, wanda Allah ya yi wacce kawo ranar Lahadin da ta wuce. Allah ya ji kansa da rahma, mu kuma ya kyauta ta ƙarshenmu. Da haka muka zo ƙarshen shirinmu na safe, sai kuma an jima da hantsi, za mu sake dawa madadin sahabu Imam Aliyu da ya taya ni gabatarwa, da Chubahiro Dodone da ya jagoranci shirin, sai Jim Hammond da ya yi zama injiniyan yau, Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alkhairinsa. Bissalam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.